sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkatu da wannan lokaci. Da fatan an gode lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Lalo. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya na jihar Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Kwa cikin shirin namu na yanzu, za ku ji bayan da hukumomi a Najeriya suka bayyana rage kudin litar man fetur, jama'ar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta. Sannan kuma a jamhuriyar Nijar, jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta mai da martani bayan da wasu rahotanni suka ayyana cewa jam'iyyar ta shiga yunkurin sake sabon dan takarar zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba da nufin maye gurbin Bazan Muhammad. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana da shi. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Nijar. To amma fa duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden na gabatar da manyan jami'an kiwon lafiyar da za su yi aiki a gwamnatinsa a yau Talata. Waɗanda dukkanin su za su tunkari matsalar annobar COVID-19 da Amurka ta zamanto ita ce ta farko a duniya da ke da adadi mafi yawa na mutum kusan miliyan 15 da suka kamu da cutar da kuma sama da mutum 283 da suka mutu. Biden, wanda za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, ya sha alwashin zai ɗauki dukkan matakan da suka dace wajen daƙile yaduwar cutar. Ya kuma ce zai nemi Amurkawa da su rika saka takunkumi a wuraren da jama'a ke haduwa cikin kwana 100 farko na mulkin sa. Tsohon mataimakin shugaban kasar na Amurka ya zaɓi Xavier Becerra matsayin wacce za ta jagoranci hukumar kula da lafiyar al'umma, wacce har ila yau ita za ta jagoranci shirin yaki da cutar ta coronavirus da kuma aikin yin miliyan allurar rigakafi ga Amurkawa nan da watanni masu zuwa. Yayin da Burtaniya ta fara yin aikin rigakafin cutar COVID-19 ga 'yan kasar a yau Talata, Sakataren Hukumar Lafiyar Kasar Matt Hancock ya tabbatar wa da 'yan majalisar dokokin kasar cewa an kaddamar da yaki da cutar wacce ya kutanta a matsayin babbar makiyaya, yana mai cewa akwai sauran jin aiki a gaba. Ita dai wannan allura ta rigakafi an fara yi wa wata mata ce mai shekara 90 da ta yi ritaya a wannan aikin ya rigakafin da ba a taba ganin irinsa ba, a wani mataki na neman maslaha ga wannan annoba wacce a halin yanzu ta kashe mutum miliyan 1.5. Hancock ya ce tun da farko an riga an aika da rigakafin ga wasu asibitoci 70 waɗanda suke da tsarin da za su iya kula da allurar wacce ke buƙatar adanata a yanayi mai sanyi. Gwamnatin Ethiopia ta ce dakarunta sun harbi wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke fama da rikici, bayan da jami'an suka take doka ta hanyar tsallake wasu shingayen bincike. Babban jami'in gwamnati Ridwan Hussein ya faɗa wa manema labarai a Addis Ababa a ranar Talata cewa lamarin ya faru ne yayin da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kokarin kaiwa ga sansanin da ake kira Shemelba da ke ɗauke da 'yan gudun hijirar ƙasar Eritrea. Ya ƙara da cewa jami'an tsaron sun buɗe wuta a ranar Lahadi yayin da ma'aikatan na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi kokarin tsallake wani shingen bincike na uku, sai dai kokarin jin ta bakin kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya a Nairobi ya citira domin bai amsa buƙatar neman ƙarin bayanin da aka nema daga wurinsa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yankin Hong Kong an kama masu rajin kare demokuraɗiyya 8 saboda zarginsu da ake yi da shiga zanga-zangar da aka yi a farkon shekarar nan don nuna adawa da wata dokar tsaro da China ta saka a birnin. Daga cikin masu fafutukar da aka kama har da tsoffin 'yan majalisa Leon Kwakhorn, wanda aka fi sani da long hair wato mai dogon gashi da wucewa da kuma Eddie Chu. 'Yan sandan yankin sun fitar da wata sanarwa wacce ke nuna cewa ana tuhumar mutanen 8 waɗanda shekarunsu ke tsakanin 24 da 64 akan laifin tunzura jama'a, shiryawa da kuma shiga gangami ba bisa ka'ida ba, sai dai 'yan sandan ba su ambaci sunayen mutanen da aka kama ba. Sama da mutum 370 aka kama a ranar 1 ga watan Yuli, bayan da hukumomin Beijing suka amince da wata dokar tsaro a matsayin martani ga zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a yankin na Hong Kong, wacce ta jirkice ta koma tashin hankali cikin rabin watanni na ƙarshen shekarar 2019. To a ɗaya ɓangaren kuma, China na sukar Amurka kan sabbin takunkumin da ta saka wa wasu jami'an ƙasarta da kuma ci gaba da sayar da makaman soji da Amurkan ke yi ga Taiwan. Wasu masu sukar matakin na saka takunkumi da Amurkan ta yi wa China na kalla hakan a matsayin wani yunkuri da gwamnatin Trump ke yi na tsaurarawa China ta yadda zaɓen shugaba Joe Biden zai sha wuya wajen kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Ofishin zartarwa na China da ke kula da sha'anin yankin Hong Kong ya yi Allah wadai da wannan mataki na saka takunkumi akan wasu ɗan majalisar ƙasar 14 waɗanda suka amince da dokar tsaro da aka sanya wa Hong Kong a farkon shekarar nan. A halin da ake ciki, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Huan Chuin ya nemi Amurka da ta soke cinikayyar sayar da makamai ga Taiwan, yana mai cewa yin akasin hakan zai sa ita ma China ta maida martanin da ya dace.
Tumadalla a gaida Mahmud Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nigeria, musamman masu motocin haya da sauran ababen sufuri na haya, sun mayar da martani dangane da rajejeniyar gwamnati da kungiyar kwadugun a kasar dangane da rage farashin litar mai da naira 5. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kwali ya hada mana wannan rahoto.
Da tsakar daren jiya ne dai kungiyar kwadugun da wakilan gwamnatin Nigeria suka cimma matsaya akan sabon farashin, kamar yadda ministan kwadugun kasar ta Nigeria Dr. Chris Ngige ya sanarwa manema labarai. Bangarorin biyu sun amince cewa daga ranar Litinin mai zuwa, wato 14 ga wannan wata na Disamba, ragin naira 5 din zai fara aiki. To kome masu ababen hawa, musamman waɗanda ke haya da motoci da sauran ababen hawa, ke faɗi dangane da wannan yarjejeniya?
Ibrahim Said dai suna ka a daidai da sau wannan tsari da naji kungiyar kwadugo, kun yi kokari, ku gara kokari akan kokari, ku ga janar Muhammadu Buhari ya maida wannan 200 mu ƴan Najeriya mun riga mun saba da wuya da dadi muna shanta kore shi. Da gaske nake wallahi ta lahar cikin zuciyata a maida wannan 200, su masu kudi suna daka da su da ƴaƴansu, haydes je banki su saka ATM su ciri kudi, su koma su da iyalansu su kashe. Mu kuma da mun talakawa ne sai mun fita kullun zamu newa, dan haka mu a maida wannan 200 da bambancin mu da mun masu kudin Allah ya nisanta mu kenan kamar nisan sama da ƙasa. Mun gode.
Sunana Salim mana gaskiya kungiyar kwadago sun yi kokari masuka, amma gwamnatin tarayya da ta yi amfani da magana kungiyar kwadago ta rage naira 5 a man fetur, mu ba shi bane bukatun mu da ita, sakamakon man fetur ana sayar da shi naira 97 ne da 5, ya zo ya kara masa farashi, ya sake kara masa farashi, ya sake kara masa farashi, har ma a wata majiya akan cewa ya ce sai an maida shi 200. To mu babban bukatun mu da burin mu talakawa a maida man fetur 200, tunda dama haka suka so mana. Mu mun fi san tsada, wahalar dama muna cikin ta, tsada kuma ba za ta sa mu daina jin abin da muke ji a yanzu ba.
A nasa bangaren, tsohon wakili a kwamitin zartarwa na kungiyar kwadagon Najeriya NLC Kwamar Sa'id Bello na cewa
kantar da kasa da kuma cizgunawa mutane a kasar Najeriya. Da ne mu da muka yi tama, aka ga da aka fito irin wannan kinyar da muka yi amincewa ake kuma tabbatar da cewa ba a yin ba. Kuma a mutumin da ya kara maka mai kuɗi 172 ya kuma zo shi a cire naira 5, ina jin ya rena ma hankali ne ba. Kuma mutumin nan shi ne ya yi ikirarin cewar a baya duk mutumin da ya sayo da ƴan kasa mai lita naira 45 ya cuci kasar, ya cuci al'ummar Najeriya, kuma ya ci shi ne yanzu shugaban Najeriya, shi ne kuma minista na man fetur a Najeriya.
Tuni dai masana tattalin arziki suka fara tsokaci game da tasirin wannan ragi akan sauran farashin kayayyaki.
Allah la kalli yanzu abin da za a samu shine farashin ba zai dade kashi ba, tunda a rage kudi aka yi, amma ba ba zai sauko wanda mutane za su yi tunani, saboda babu wannan abin da ake kira confidence a cikin economy din, yadda cewa idan gwamnati ta rage ragin nan zai dade mutum ba a kara ba, saboda haka su masu masana'antu za su rike hannunsu ne, ba za su ci lokaci kai su rage farashi ba, hatta masu ƴan mota da ake hawa ba zai wahala ta rage, saboda ba su da tabbacin cewa nan gaba lokaci kaɗan gwamnatin ba za ta ƙara ba.
Da Talawan Habib ya haya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kwali, yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Nijar. Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta maida martani bayan da wasu rahotanni suka ayyana cewa jam'iyyar ta shiga yunkurin sake sabon dan takarar zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba, da nufin maye gurbin Bazoum Mohamed, wanda a yanzu haka ke jiran jin hukuncin kotun tsarin mulkin kasa saboda zargin sa da amfani da jabin takardar shaidar zama dan kasa wace da muryar Amurka a Yamai Salama mana barama ya aika mana da ƙarin bayani.
Dan a makon jiya ne dan takarar gamayyar jam'iyyar gayyar zabe Abdulkadir Umaru Alfa ya shigar da korafi a gaban kotun tsarin mulkin kasa yana mai nuna shakku dangane da sahihancin takardar dan takarar jam'iyyar Pendes Tarayya Bazoum Muhammad ya gabatarwa kotun a matsayin shaidar zama dan kasa. Yana mai bukatar kotun ta dubi wannan batu da ke ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin ƴan ƙasa.
Mu ba mu da matsala da Bazoum. Mu abu ne ya samu ka shiga da ƙara saboda na nura da cewar kaga irin wannan maganganu yana yin su ta mata yayin hukuma ta hito ta hito karara kai ga a takardar da wani ya bada. To shine muka kasa samu. Dalilin haka ƴan Niger ya kamata incin su ne a ce su san wane ne za su zaba. Wannan takara ta Bazoum ba ta tada mu hankali ko kadan. Amma muna son abin ciki a kididdi ai kididdi wane ne Bazoum din. Tunda shi bayanan da ya hito ba su gamsar da mu ba.
To sai dai a yanda ake jiran jin matsayin kotun akan wannan dambarwa jita-jita akan yunkurin samar da wani canjin dan takarar jam'iyyar PNDS takara ta kafafan sada zumunta abinda uwar jam'iyyar tace labari ne irin na masu karra kamsan kurege kamar yadda za a ji daga bakin wani kakakinta Usmanu Muhammadu.
Kamar ji sun ce ana ranyo kakin magaruba za a soke wannan zance. To ai je ta wuce yau muke saboda haka mutane su tabbatar da zantuttuka wannan na ƙarya na su kwantar da hankalin su su zuwa aiki kawai. Bazoum shine dan takarar jam'iyyar PNDS Tarayya ya fara kamfanin kin shi ya kaye maradi yanzancin da kai maka yana cikin region kin Zandara ji an tarbe shi cikin garin Zandara wanda tarban da ba ta aimo wani mutum ba.
Yanzu haka kotun tsarin mulki na ci gaba da gudanar da bincike dan tantance gaskiyar lamari game da bayanan da mai korafi ya gabatar mata.
Ni ga jiya har ƙarfe 8 na biya nan wurin na iske lalle jujujin na heta ba a ƙari ba kuma lauya na ya kira shi ma da kashi aka ce mishi dakata ba ida ba aka ida su za su kira mu dan haka kenan mu muna cikin jira ne har yanzu.
A nasu gefe makusantan Bazoum Muhammad na cewa ba su da fargaba akan abin da zai biyo bayan wannan bincike.
Waɗanda ke son jam'iyyar PNDS Tarayya da wanda ke son dan takarar mu kamar da Bazoum Muhammad da su kwantar da hankalinsu Bazoum ne dan takara yau Bazoum dan takara gobe ba da wani dan takara da Bazoum ba dan takara da cancanta yayi takara kukun sunan ta tsaye dan takara zanci ya kare
ko a makon jiya ma wata kotun birnin Difa ta yi watsi da irin wannan kara wanda ƴan adawa suka shigar suna masu nuna rashin gamsuwa da takardar da dan takarar PNDS Tarayya ke amfani da ita a matsayin ta shaidar zama dan kasa. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Salam Mumuni Barma. Ta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar.
A yanzu haka dai ana ci gaba da zaman dardar a sakamakon yadda ƴan bindiga masu garkuwa da jama'a ke ci gaba da aukawa garuruwa a sassa daban-daban na jihar Niger Nigeria. Wannan al'amari dai da a yanzu ya zama kusan ruwan dare a kusan kowane bangare na jihar Niger, da Allah ya albarkace ta da yawan fadin ƙasa da kuma surmukun daji na neman durkusar da zirga-zirgar jama'a na yau da kullum. A gefe guda kuma sun hana manoma ma ɗebe amfanin gona cikin kwanciyar hankali. Honorable Suleiman Usman na Lango shi ne shugaban ƙaramar hukumar Wushishi, ya ce ‘yan bindigar sun auka a garin na Wushishi kuma har sun hallaka wasu yara ‘yan mata guda biyu a ƙarshen makon nan da ya gabata.
Amma an gama sallama garuba a gaba da sallan isha'i aka kira ni aka ce bandit masu garkuwa da mutane sun shigo cikin Wushishi cikin tsakiyar Wushishi opposite UBA United Bank for Africa, a nan ne cikin jama'a ne suka dinga halbe-halbe suka halbe ‘yan mata guda biyu, ɗaya ana ce mata Aisha da ‘yan shekara 15, ɗaya ana ce mata Sumayya ‘yan shekara 14, suka halbe su har lahira. Sannan suka je gidan wani inyamuri da ke nan bakin titi yana da shago, suka neme shi basu gan shi ba, suka dinga halbe, suka ɗauke ɗaya daga cikin ‘ya’yan mutumin suka sa kan mashin suna halbe-halbe suka bi dare suka wuce. So immediately mun motsa ‘yan sanda da ‘yan civil defense da vigilante, local vigilante sun hau masu suka sun bi su wannan hanya da suka bi. To ni dai har zuwa asuba da na tashi na zo na je wannan gida, wayannan mutane babu labarin su, ifa wasu ɗan bangama da sa yanzu suka dawo da suka shiga daji neman su, an bi sawu ba ganin da suka shiga ba. Tun da kaga wuce local government tana da boundary da local government kusan hudu, shi local government daga gabas muna da boundary shiroro local government nan ma ana shigo muna, daga gabas din kuma muna da boundary da Boso wanda ke kusa da Mina nan ma ana shigo muna, ta yamma muna da boundary da Lemu bakon local government ke kusa da Bida tana ana shigo muna, daga nan kuma baya muna da boundary da Mashegu local government, daga nan kuma muna da boundary da Rafi, to ta ko ina an samu tsakiya shigowa ake.
Wani da lamarin ya faru a gaban idanunsa ya yi ƙarin haske.
Misalin ƙarfe 8 na dare ne a nan mashigan Wushishi nan wurin babban gare da cin garin Wushishi, sai aka fara jin halbe-halbe daidai wani waje shagon wani ɗan kasuwa wani inyamuri ana ce mashi Akuya, suka zo da mashin guda biyu suka ta halbe-halbe a sama, sai jama'a suka ɗan wawace suka je suka yi dariji a tsaye, da shi ga jama'a ba su wuce ba sai suka kara halbi suka tafi daga a ƙasa suka halbi, jama'a suka wace suka shiga shagon suka anshi kuɗi suka wuce da yaron shi guda ɗaya. To a sanadiyar haka ne bacin mun dawo sai muka ci mu ‘yan mata biyu kwance da sun mutu, don halbe ta a kai guda halbe ta a ciki.
Haka dai irin wannan al'amari ya auku a ƙaramar hukumar Boso da kuma Shiroro, kamar yadda za ku ji daga bakin mazauna yankin.
To abin da ke faruwa ranar Laraba misalin ƙarfe 10 wani ba Allah ya iya kota daji, to cikin dajin nan bai dawo ba baki ba alama, kai sa'ilin nan ‘yan uwa har mangarba ta suka ji shi su gani ko za su samo shi, kawai sai suka ji ƙalibin bindigogi ta suka dawo a washe garin jiya kenan. Aka taru ana son a tafi dajin a diba menene ya gagara. Ana nan ƙarfe 10:11 na dare ba Allah na sa gangaro su biyar da AK-47 suka samu wani ba Allah da hillaci gidan shi ana ce mishi Gana'i, suka ya tashi su tafi da shi daji ne yake labin sai ce baya zuwa, saboda duk abin da faru gari shi ya san daga Allah ne. Suka ce ya tsugunna suka ce ya tashi ya tashi suka ce ya wuce suna ba da ba su kalmi shi da bindiga. Abin da ke faruwa yanzu a gonakin mutane suna daji, wallahi malam ana son a je a yi girbin daji ya gagara.
Sunana Alhaji Awaisu Muhammadu Giwa Kuta. To abin da ke faruwa a yankin mu abin yana soye ya ma ji karfin mutanen karkara, domin ba zan ce a yankin mu kasan gwari ba kadai, musamman a bangaren Niger ya ma ji karfin kowa din kamar da nake, domin abin takaici ne irin wannan abun da ya taso kwanan nan har ya kasance yau mutum baya kwana gidan shi ya rufe ido a sarakuna ma haka abin takaici a waye gari har a ce wai an zo an ɗauke mutum a kullum ba rana guda wanda ba a ɗauke mutum a yi janga da shi mutanensa su biya kuɗi.
Abin ya faru da kai ne yanzu koko wani hali
ya faru da mafi kusa da ni, domin kawuna ne da wanda abin ya faru da shi da uwarsa da mahaifiyana da shi uwarsu ɗaya ne ubansu ɗaya ne.
Na'am, wani gari kenan
wanda yau nan kasan Ajami rayi fiye da mutum 20 suka shigo ɗakin shi suka ɗauke shi suka tabbatar da cewar sun tafi da shi. A shekaran jiya da suka soma suka ce suna son idan ana son ransa a biya miliyan 10. Kula hankali, yau an waye gari har yanzu mutanen da ranan gane aka tuntube su suka ce su bari su tabbatarwa mutanen mu a wanda suke neman ransa ya biya miliyan 4 in ba za a biya ba ko ransa ko miliyan 4 inda muke so a yi an shafaɗi ko ba a son arewan ne ko ba a son yan arewan ne ko ba son kuma mutanen Niger ne
wannan al'amari dai ya sa hukumomin jihar Niger kara jan tamara domin kawo ƙarshen waɗannan ƴan bindiga kamar yadda kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger barista Abdul Malik Sarkin Daji yayi ƙarin bayani
kamar yadda ka sani shi al'amari na tsaro abu ne da ba ka tallata shi don ka burge jama'a ba kuma zaka fadi abubuwan da kai ba ko matakan da kake dauka don ka burge jama'a domin yin haka kaman kana sanar da shi wanda zaka yaka ne abubuwan da ka dana da ko abubuwan da ka taka ba dai daga cikin abin da zan iya fada maka wanda ni karan kaina ga wanda suka sani a watanni da suka wuce ni mutum ne dake kokarin bada bayani ko da yaushe akan abubuwan da za su taso bari yanayin tsaron nan na dai daga cikin abin da ya dauke mana hankali sosai wanda mafi yawan lokuta ma ko lokaci ma na aikin office haka yana ɗan yi mini wahala domin kaga chairman na 25 suna karkashina ne to a matsayin su kuma na chief security officers na local government duk abin da zai taso daga wajen su ne mutum na farko da za su fara sanarwa to kafin ni kuma sanar da gauna sai mun duba mun ga abu ne da zamu iya magani shi idan abu ne da zamu iya magani shi zamu iya namu kokari idan abu ne da ba zamu iya ba sai mun nemi shi mai girma gwamnati da gwamnatin jiha ta samu na hannu muna sanar da su to a gaskiya matakan da ake dau to amma ayi hankuri ba abu bane da zan iya fitowa in fada muna daukan matakai muna akan daukan matakai yanzu su ma yan kauyukan dake cikin daji su ma karan kansu za su baka bayanai abubuwan da suka ga yawa kana akai to amma ba abu bane da zan fito maka fashin baki daki daki domin ina ciki 100% ba kuma zan so in fallasa sirrukan salon abubuwan da muke wajen ganin mun sau kan wannan al'amari ba abinda muke so da al'umma ko da yaushe shine ba da goyon baya ga gwamnati batanci akan abinda baka sani ba cin zarafi akan abinda baka sani ba ka fito kai zagi ko kai ta yaɗa wasu abubuwa a social media akan abinda baka sani ba wannan kuskure ne ko da yaushe ta gwamnati a ce ta da kyakkyawan manufa sai kaga Allah ya karbi addu'a an samu sa'a da haske da fasaha da yanda za a yi maganin wannan al'amari muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen shi
fata dai samun nasarar kawar da waɗannan ƴan bindiga domin samun cikakkiyar walwala a tsakanin al'umma Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaida Mustapha yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Kungiyar kwallon kafa ta matasa ɗan ƙasa da shekaru 20 ta jamhuriyar Nijar ta shammaci ta kwaranta ta ƙasar Benin da ci ta yi da nema a kofin ifuwa ko kuma wafo a Cotonou na ƙasar Benin a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afirka na matasa ɗan ƙasa da shekaru 20 da zai wakana ƙasar Mauritania a shekara ta 2021 a wannan rukunin na jamhuriyar Nijar an yi kunnan doki tsakanin Togo da Burkina Faso ɗaya da ɗaya kamin a yau a kara tsakanin jamhuriyar ta Nijar da Burkina Faso sai Benin da kasar Togo duk dai a jamhuriyar ta Nijar a wasannin kwamfalar kungiyoyin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka na CAF ko Confederation Africaine de Football CAF jamhuriyar Nijar ta kafa wani tarihi bayan kwashe sama da shekara 10 kungiyoyin da ke tsiltar kasar ba su samu damar tsallake shimigen zagayen share fage ba inda a kofin zakaru na Champions League na CAF ko CAF AS Sonidab ta babban birnin Yamai ta je a waje ta wa Mogadishu City ci biyu da nema bayan Sonidab din ta lalabe Mogadishu City da ci biyu da nema a babban birnin Yamai a zagaye na gaba AS Sonidab ta jamhuriyar Niger za ta yi karan battal da Al Ahly ta kasar Egypt ko kuma Misr da kirke da wannan kamben na nahiyar Afirka na Champions League dama ta lashe har
so tara kamben na nahiyar Afrika yayin da kungiyoyin da ke biyo bayan ta wajen yawan lashe Champions League din na nahiyar Afrika so biyar biyar ne kawai so kai haka shi ko club din Union Sportive de la Gendarmerie Nationale na Jamhuriyar ta Niger ya kai zagaye na gaba na wasannin CAF ko kuma CAF bayan da ya lashe Lyon Olympique na kasar Mali da cite da nema a wasan da suka yi a kasar Mali kamin kungiyoyin guda biyu su kunnan doki daya da daya a babban birnin Yamai a makon da ya gabata Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta Jamhuriyar Niger za ta kara zagaye na gaba da GS Kabylie ta kasar Algeria haka ma za a yi wasanni biyu tsakanin AS Sonidet da Al Ahly da USGN Gendarmerie Nationale ta Yamai da GS Kabylie a wani karo na farko a tarihin wasannin kullun kafa a Jamhuriyar Niger inda kungiyoyin da ke wakiltar kasar a wasannin na CAF ko kuma CAF Confederation Africaine de Football za su buga a jere da juna tsakanin ranakun 22 da 23 na wannan wata na Disamba a babban birnin Yamai duka yayin da a karo na biyu za a yi tsakanin kungiyoyin na Niger da na Maghreb za a yi su ne a ranakun 5 da kuma 6 a watan Bature na gobe idan Allah ya kai mu dudde a jamhuriyar ta Niger a mako na 7 na wasannin Super League na kwallon kafa na kasar AS Fana ta sha kashi 1 da banza a hannun jangorzo ta Maradi sai kuma AS Police da ta sha kashi 1 da banza a hannun Espoir ta Zandar Racing Bukoki ta mai ta sha kashi 1 da banza a hannun AS Garde National sai Sahel Sporting Club ta mai ta sha kashi banza da 1 a hannun Olympic Football Club ta mai GS Adar ta sha kashi 1 da 2 a hannun AS Police yayin da Irana ta Arlita ta wa AS Fana mai 2 da 1 banza da banza aka tashi tsakanin Espoir ta Zandar Nishilek da Jangorzo tawa AS Duan da Nema AS Garda tawa Sahel da Nema sai Irana ta shaka shi a hannun AS Police 2 da banzam wadannan sakamakon ya shahira na kumbiyar da 6 da kuma 7 na jadawalin wasannin Super League na kwallon kafa na jamhuriyar Niger Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
kai da Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice
Zababban shugaban Amurka Joe Biden na gabatar da manyan jami'an kiwon lafiyar da za su yi aiki a gwamnatin sa a yau Talata wadanda dukkanin su za su tunkari matsalar annobar COVID-19 da Amurka ta zaman da ita ce ta farko a duniya da ke da adadi mafi yawa na mutum kusan miliyan 15 da suka kamu da cutar da kuma sama da mutum 283 da suka mutu yayin da Burtaniya ta fara yin aiki daga kafin cutar COVID-19 ga 'yan kasar a yau Talata sakataren hukumar lafiyar kasar Matt Hancock ya tabbatar da 'yan majalisar dokokin kasar cewa an kaddamar da yaki da cutar wacce ya kutanta a matsayin babbar makiyaya yana mai cewa akwai sauran jin aiki a gaba ita dai wannan allura ta rigakafi an fara yi wa wata mata ce mai shekara 90 da ta yi ritaya a wannan aikin ya rigakafin da ba a taba ganin irinsa ba a wani mataki na neman maslaha ga wannan annoba wacce a halin yanzu ta kashe mutum miliyan 1.5 Hancock ya ce tun da farko an riga an aika da rigakafin ga wasu asibitoci 70 wadanda suke da tsarin da za su iya kula da allurar wacce ke buƙatar adanata a yanayi mai sanyi Gwamnatin Ethiopia ta ce dakarunta sun harbi wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya a yankin Tigray da ke fama da rikici bayan da jami'an suka take doka ta hanyar tsallake wasu shingayen bincike babban jami'in gwamnati Ridwan Hussein ya faɗa wa manema labarai a Addis Ababa a ranar Talata cewa lamarin ya faru ne yayin da tawagar majalisar ɗinkin duniya ta yi kokarin kaiwa ga sansanin da ake kira Shemelba da ke ɗauke da 'yan gudun hijirar ƙasar Eritrea ya kara da cewa jami'an tsaron sun bude wuta a ranar Lahadi yayin da ma'aikatan na majalisar ɗinkin duniya suke kokarin tsallake wani shingen bincike na uku sai dai kokarin jin ta bakin kakakin majalisar ɗinkin duniya a Nairobi ya citira domin bai amsa buƙatar neman ƙarin bayanin da aka nema daga wurinsa ba
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da saka idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 da safe agogon Najeriya na jar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana sai kuka a madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad Lalo wanda yake a gabatarwa sai kuma Julian Ladas question da ta hada mana shirin ni Hadiza Chadi ke muku fatan alheri ku kwana lafiya ma assalamu.